Sashin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya Niya da Dalol a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan martani ko matsayar ofishin jakadancin Amurka a Niger kan babban zaben kasar
kira da kokwaran murya ga jam'iyyun siyasar Niger a maida himma ga ganin cewa an yi amfani da hanyoyin doka idan ta kama ga daukaka kararraki
muna da rahoto kan wani yunkuri na karfafa ilimin makiyaya don tusawa yara ilimi da zai hana su kauce hanya in sun girma akwai ra'ayoyin jama'a kan niyyar kashe naira biliyan 400 da gwamnatin Najeriya za ta yi don samun rigakafin cutar annobar corona
inda abubuwa yake tafiya a social media sha mutane suna cewa kai da ai maka vaccine din tunda a cewa musu an yi mutane wurin nawa a UK ne kuma dukkan mutum to ba sai ni ba zan yi da ai mun ba
muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru zamu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da farko ga labaran duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sir Phil Hashin Gumel Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci majalisar dattawa ta goyi bayan matakin kin amincewa da kashe dala biliyan 740 na tsaron ƙasa duk da cewa ya hasashen cewa shugabannin jam'iyyar Republican a majalisar da ya bayyana a matsayin marasa tasiri kuma gajiyayyu za su ba da damar yin watsi da amfanin ikon zartarwa da yayi ya ki amincewa da kashe kuɗin A irin wannan yanayi tun farkon lokacin shugabancin Trump na shekaru hudu majalisar wakilai ta kada kuri'a da yammacin litinin dan soke kin amincewar Trump ko majalisar dattawa na iya yin haka ranar Laraba majalisar dattawa ta amince da dokar da kuri'u 84-13 a farkon wannan watan wanda ya zarce kashi 2-3 na kuri'un da ake bukata dan yin watsi da kin amincewar shugaban kasa Jiya Talata Trump ya kira kudirin tsaron abin kunya tare da mika wuya ga kamfanonin fasaha da matsorata ragwaye suka yi. Ya rubuta a shafinsa na Twitter, "Ku tattauna kudirin doka mafi kyawu ko kuma ku samu shugabanni na kwarai." Bai kamata majalisar da tije ta amince da kudirin tsaron ba har sai an gyara ta. Zababbiyar mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris da mijinta Doug Emhoff sun karba alluransu na farko na rigakafin coronavirus jiya talata duk da cewa jami'ai sun yi gargadin cewa aikin rigakafin a kasar na tafiyar hawainiya ba kamar yadda aka yi alkawari ba Harris ta mika hannunta na hagu a wata cibiyar kula da lafiyar al'umma a Washington kuma ta faɗa wa ma'aikaciyar jinya cewa ta shirya Harris wadda bakar fata ce kuma ba Amurka yar asalin India ta karba allurar farko daga cikin allurai biyu da ake bukata a cibiyar da ke bada kulawa ga Amurkawa bakaken fata wanda aka yada ta gidan talabijin don tunatarwa ga tsiraru waɗanda ke fama da cutar coronavirus don yin rigakafi a cikin watanni masu zuwa zaɓen shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden wanda za a kaddamar ranar 20 ga watan Janairu ya karba allurar rigakafinsa tun farkon makon da ya gabata Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da yiwuwar sayarwa da masarautar Saudiya manyan bindigogi 3000 a yarjejeniyar da ta kai dala biliyan 290 a cewar ma'aikatar tsaro ta Pentagon jiya talata. Cinikayya ta zo ne 'yan kwanaki na ƙarshe na wa'adin mulkin shugaban Amurka Donald Trump. Zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Joe Biden ya yi alƙawarin dakatar da sayarwa da Saudiya makamai, babbar ƙasar da ke sayan makaman Amurka a yankin Gabas ta Tsakiya. A wani yunkuri na tursasawa Riyadh ta kawo ƙarshen yakin da ke faruwa a Yemen wanda ya haifar da mummunar matsalar jin kai a duniya. Cinikin zai hada da bindigogin harba kananan bamabambai SDB1 guda 3000 da GBU 39 waɗanda suka hada da kwantenoni da kayan gyara da kayayyakin da ake bukata da kuma taimakon fasaha a cewar ma'aikatar Pentagon. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Taliban da ke tsatsauran ra'ayi a Afghanistan ta bayyana bacin ranta dangane da wani wasan kwaikwayo da ba a saba gani ba da aka gudanar kwanan nan a Kabul, inda 'yan mata da yara maza galibi cikin kayan yammacin Turai suka yi. A cikin wani sharhi da aka buga a shafinta na yanar gizo, kungiyar 'yan ta'addan ta Allah wadai da taron na makon jiya da ke nuna al'adun kasashen yamma, wanda yake ta duk wasu ɗabi'u na addini da na Afghanistan. Baje kolin kayan kwalliya da babakun abu bane a kasar da yaki ya daidaita, amma a koyaushe suna nuna samfarin maza da mata a cikin kayan gargajiya na Afghanistan. Sanarwar ta Taliban ta lashe takobin kare duk wasu ɗabi'u na addini da na kasa. Kasar Bangladesh ta kwashe rukuni na biyu na 'yan gudun hijirar Rohingya zuwa tsibirin da ke bakin ruwa na Bengal, duk da adawa mai karfi da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama na duniya suka yi. Jami'ai sun ce sama da 'yan Rohingya 1,800 ne suka isa Bahsanchar a cikin wasu jiragen ruwa jiya Talata, kwana guda bayan barin sansanonin gundumar bazar masu cunkoso. Ministan harkokin wajen Bangladesh Abdul Momen ya ce a ranar Litinin ana mayar da 'yan gudun hijira zuwa abin da ya kira kyakkyawan wurin shakatawa. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya jagoranci wani taron siyasa akan shirye-shiryen wata majalisar da ba a saba ganin irinta ba, wacce ake sa ran za ta kafa sabbin manufofin tattalin arziki da siyasa, yayin da kasar da ke fuskantar kalubale mai girma, a cewar kafa ya labaran kasar yau Laraba. Taron na takwas ya zo ne yayin da ake kusa da sauyin shugaban kasa a Amurka, wanda har yanzu Koriya ta Arewa ba ta ce komai ba a kai. Shugaba Donald Trump ya yi wasu taruka na tarihi da dama tare da shugaban Koriyar a lokacin gwamnatinsa, kuma har yanzu ba a bayyana abin da shugabancin Joe Biden zai yi ba kan dangantaka tsakanin Washington da Pyongyang. Koriya ta Arewa ta fuskanci kalubale da dama a shekarar nan ta 2020 tare da coronavirus da kuma jerin guguwa da ke ƙara matsin lamba kan tattalin arzikin da ne ke fuskantar takunkumin ƙasa da ƙasa da nufin dakatar da shirinta na nukiliya.
Labarin duniya kuka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Ofishin jakadancin Amurka da ke Yamai a jamhuriyar Nijar ya yaba da yadda aka gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar cikin lumana. Wannan matsaya ta Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar ta Nijar ke dakon sakamakon zaɓe wanda ake kan tattarawa a ɗakin taro na Palais de Congrès. Daga Yamai ga rahoton da Mahmud Lalo ya aika mana, wanda ya fara da wani sashi na sanarwar.
Ofishin jakadancin Amurka a birnin Yamai a Nijar na isar da sahihiyar godiya da jinjinama al'ummomin Nijar game da gudanar da 'yancinsu na zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki a ranar Lahadi 27 ga wannan wata na Disamba.
Idi Barau kenan, jami'in da ke kula da hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a nan Yamai, yayin da yake fitar da sanarwar da ta bayyana matsayar Amurka kan zaben na Nijar. A lokacin zaben kananan hukumomi da aka yi a ranar 13 ga watan Disamba, ofishin jakadancin na Amurka ya nuna wasu kurakurai da aka yi, inda ya kira ga hukumomi da su yi gyara gabanin zaben shugaban ƙasa, abinda ofishin jakadancin Amurka ya ce ya gani a ƙasa.
Mun lura da cewa an tabbatar da ƙara ingancin zaben idan aka kwatanta da abinda ya wakana wato zaben kansaloli da aka yi a baya. A wannan karo an samu ci gaba ta fannin kai ma'aikata da kayan aiki a lokaci kuma a mazaɓu daban-daban. Gwamnatin Amurka ta ofishin jakadancin Amurka a birnin Yamai ta tabbatar da cewa an samu ƙarin amfani da wato wannan la'ura ta bincike musamman na ayyukan gano cutar nan ta coronavirus da kuma amfani da takunkumin kare huska da duk abubuwan da ka iya taimakawa ga rigakafin kamuwa da wannan cuta ta shakewar numfashi.
Sai dai duk da haka, Amurkan ta yi kira ga 'yan siyasa da jam'iyyu da su bi hanyoyin da doka ta tanada wajen bin kadinsu idan suna da korafi kan wannan zaɓe.
Akan haka, gwamnatin Amurka ta ofishin jakadancinta a birnin Yamai ke kira da kwakwaran murya ga shugabannin jam'iyyun siyasar Nijar na a maida himma ga ganin cewa an yi amfani da hanyoyin doka idan ta kama ga ɗaukaka ƙararraki a bi hanyar doka, tare da kiyaye duk wata rigima ko wani rikicin da ka iya tayar da hankali.
Matsayin ta Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tattara sakamakon zaɓe a ɗakin taro na Palais de Congrès da ke Yamai. A baya dai, kungiyar gamayyar kasashen yankin Sahel ta SINSAD da ta raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ko CEDEAO da kungiyar tarayyar Afirka ta AU duk sun ayyana zaben na Niger a matsayin wanda aka yi shi bisa ka'ida da kuma cikin kwanciyar hankali. Mahmud Lalo, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaishe ka Mahmud Lalo da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka don samun sahihan labaru. A wani yunkuri na rage ayyukan ta'addanci a Najeriya, Majalisar Wakilai na shirin karɓar ƙudurin doka na bitar ilimin makiyaya da manufar inganta tsarin don ba su ilimi mai amfani ta yadda watakila zai kange su daga shiga ayyukan ta'addanci. Ga rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto.
Ayyukan ta'addanci da ke faruwa a Najeriya musamman a yankin Arewa so da yawa ake zargin Fulani da hannu a ciki. Abinda wasu ke ganin rashin cikakken ilimi ne idan aka yi rashin sa'a da talauci kan ingiza su ga fadawa ga aikata ayyukan. Architect Ibrahim Al-Mustafa Aliyu dan majalisa wakili ne daga Sokoto kuma wakili a kwamitin majalisa mai kula da al'amuran soji yana da wannan ra'ayin.
Ni ba fillata ne ne a inda aka fito hilla ni an walakantar da su kuma gwamnatin ta gabata inda aka fito da an yi wani National Commission for Nomadic Education. Wannan commission yanzu ban san aikin da yake ba. Misali a ibin mataki mu na majalisa ni ina nuna kokarin hitowa da kuduri na doka wanda zai sake bita wannan dokar da ta kafa wannan hukumar saboda bata iya yin aikin da ya kamata ta yi ba. Shi yasa aka samu ɗan hillani yanzu ɗan shekara 20, 25, 18 babu ilimin addini, babu na boko, babu shanu, sai ɗaukar ƙarhi.
Masu sharhi akan lamarin yau da kullum kamar Farfesa Bello Daudun Bada na ganin cewa rashin bayar da kulawa ga ilimin 'ya'yan Fulani ba karamar gudunmawa ya bayar ba ga sanya su aikata ayyukan ta'addanci.
Dan hakin da kai rena yanzu shine ka tsone maka idanu. Waɗannan mutane da ake ta zargi da wasu abubuwa da ke faruwa yanzu idan an duba shekaru 30 da suka wuce ba su ko san abin da ake ce ma gwamnati ba. Ba a kula da ilimin su, ba a kula da jin dadin su, ba a kula da mazaunin su. Su dai kullun safiya su ake ci a kansu, to kuma inda duk mutun yamma su to komai shi na iya yi. Amma yanzu tunda yake ƴan majalisa suna ta kokari a yi wata doka, to a yi doka sannan kuma a tabbatar da doka ta yi aiki. In suka samu ilimi su ma suka fahimce da abubuwa suke abubuwa kuma da suka shafi na gwamnati suna iya kawo gare su, wannan zai ba mu zaman lafiya.
To koyaya masu ruwa da tsaki ga ilimi ƴan Fulani ke ganin inganta ilimin nasu. Abdullahi Abubakar Bangala shine mukaddashin daraktan hukumar kula da ilimin 'ya'yan Fulani a Sokoto. Ya ce duk da yake suna da makarantun 'ya'yan Fulani 83 amma suna matukar maraba da duk abin da zai inganta tsarin ilimin su.
Ba nan ɗaya ba, duk inda ake karfafa mu Fulani a tarshe su a maishe su gehe guda domin ci gaban ƙasa gaba ɗaya. Saboda irin zargin da aka wa Fulani na cewa kaza kaza kaza, to in kana da ilimi babu ruwanka da wani. In kana da ilimi kokarin haka kai abin da ka ciyar da kai gaba ba abin da ka ciyar da kai baya ba. Don ga wallahi mu yi maraba da wannan kuma muna fatan wannan tsari Ubangiji Allah ya daukaka shi.
Masu lura da al'amuran yau da kullun na ganin cewa ba Fulani kadai ba, duk jinsin jama'a da bai samu kulawar gwamnati yadda ya kamata ba, idan tura ta kai bango yakan iya daukar matakin tsirar da kai koda ko ba zai yi wa sauran jama'a dadi ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Bayani ya fito daga gwamnatin Najeriya na neman kashe naira biliyan 400 don odar allurar rigakafin cutar corona. Mutane sun bayyana ra'ayi kan maraba da rigakafin ko kuwa a'a. Hawa Umar ta dauko mana ra'ayoyin jama'a.
Nana Abdullahi Shehu Saulawa, ni dai ban yadda da ayi rigakafin maganin coronavirus ba.
Sunana Umar Baba. Eh zan yadda ayi mun saboda naga an yi wa Trump ma amsa da Joe Biden shi ma da amsu.
Sunana da kayyaya Hayarimi, ni dai gaskiya ba zan yi da a fara wannan gwajin allura a kaina ba, ban shirya sai da raina ba, kuma ni har yanzu jikina ma baya bani cewa zan yi coronavirus din bare a fara gwada allura a kaina.
Sunana Maryam Sani Lawal. Eh zan yi da ai man rigakafi na cutar COVID-19 saboda na yadda COVID-19 gaskiya shi, saboda wasu wanda na sani ko na ji ta same su kuma koda mutum bai mutu ba ya sha wahala, so ni zan yi da ai man
nana murtal da Mustapha Murtala. Gaskiya ni dai bazan yadda a yi mun wani rigakafin COVID-19 ba, wanda ce vaccine wanda bai zama genuine an ce wannan daga accredited pharmacist ne suka yi shi ba. Gaskiya ba zai yi mun ba da hannuna a ce za a yi mun ba. Ko da yake sun ce shi kanshi vaccine din sun yi shi ne daga ita asalin cutar corona din aka samu a kashe mata kaifi sai a yi maka vaccine din saboda ya karta kamaka. A wannan kwasirka wata iya yiwuwa ma kai jininka ta fi karfin jininka ta zo ta kama ka.
Sunana Maryam Muhammad Garba. Gaskiya ni ba zan yadda a yi mun vaccine din nan ba tun da ban san daga ina yake ba. And yanda abubuwa yake tafiya a social media cewa mutane suna cewa ka yadda a yi maka vaccine din tun da a cewa wasu an yi mutane wurin nawa a UK ne kuma dubin mutu so gaskiya ni ba zan yadda a yi mun ba.
Sunana Aisha Limatu Abdurrahman. Kuma na amince na yarda a yi mun rigakafin COVID-19 saboda ina ganin shi ne zai kawo sauki a cikin wannan annoba da muke fama da ita. Domin in ba a yi ba ina ganin kamar ciwon zai ci gaba da yaduwa ya shiga kowane lungu da saƙo yana kashe mutane kamar yanda ya dinga yi.
Sunana Halima Sadi. Ni dai gaskiya ba zan bari a mun wannan rigakafi ta COVID-19 ba. In dai za a iya yin cutar ba a sani ba ma har a yi a warke. In kuma har cutar nan in an ɗauke ta ma ana iya warkewa bayan an sha magani, menene fa'idar yin rigakafin? Kuma ni a abubuwan da na gaggani na ga rigakafin nan su kansu yan kasar wajen ma complain suke akan shi cewar su AIDS HIV kenan da wane ne shekarar su nawa sun fi shekara 20 suna trending a kasa ba a samu musu maganin da zai kashe su ba a samu immunization din su ba sai kawai a zo a ce wai wannan COVID-19 da bata fi shekara 1 da shigowa duniya ba har an samu mata to gaskiya ni dai bazan yi ba ma kuma an zo an tabbatar ba ita kadai ce cutar da ta fi kowace cuta ba amma kuma ana dagewa sai an yi rigakafin kuma har ma ana so a ce wai in ba a yi rigakafin ba akwai abubuwan da za a hana mutum yi a rayuwar shi a gaba to gaskiya akwai alamomin tambaya
kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja da shirin mu na gaba
mai sauraro assalamu alaikum barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azzu Kimanin mutane miliyan 20 zuwa 30 ne suke amfana da ruwan tafkin Chadi a wasu sassan Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda daga shekarun 1960 zuwa yanzu kashi 90 cikin 100 na ruwan ya kafe. A hirar da abokin aiki Murtala Faruk Sanyin ne da injiniya Tambi Yabo a makon jiya, ya fara da bayani a game da irin matsalolin da wannan lamarin ya haifar, musamman a wasu sassa na Najeriya. To daga nan za mu daura a yau, ai sauraro lafiya.
Alal misali idan kamar kafewar tafkin Chadi da muke magana akai wannan yana da nasaba da irin abubuwan da suke faruwa na rashin aikin yi rashin tsaro da sauransu saboda wuri ne da ake kiwo wuri ne da ake noma da ake kamun kifi amma saboda kafewar wannan ya sa mutane ba su irin wayannan abubuwan kuma yana kawo barazana ga wurin wannan yanki gurgusowa hamada yana sa gurare da ake kiwo ko ake noma yanzu duk wayannan guraren babu su so ya sa mutane su hijira su tashi su canza garuruwa idan suka canza garuruwa kuma za su je garin waɗansu mutane ne can kuma sai kaga ana ta samun tarnaƙi da rashin haɗin kai da sauransu so duk wannan yana nuna tasiri da muhimmancin ya zama zamanto cewa an tabbata duk muhallin da mutane suke zaune wannan muhallin ya inganta, kuma bayan ya inganta kuma ya ci gaba da dorewa ingantacce domin samun ci gaba mai dorewa.
To a ƙarshe injiniya, waɗanne matakai kake gani ya kamata a bi a nan? Muna magana bangaren gwamnati da kuma bangaren su kansu al'umma domin ganin cewa an kauce ma fadawa waɗannan matsalolin da ka ambata.
Babban matakin da nake gani ko mafi yawan masana suke gani ya kamata a ɗauka shine a bunƙasa matakan da ake ɗauka. Ba wai ba a yin komai bane game da barazana da gurɓacewar muhalli da muke fama da ita, amma hubbasar da ake yi yayi kaɗan da girman ita matsalar da muke fama da ita. Don haka sai an ƙara bunƙasa matakan da ake ɗauka. Hukumomi na gwamnati, na tarayya, na jiha da na ƙananan hukumomi da aka kafa domin su shawo maganin wayannan barazana ta gurɓacewar muhalli, to a ƙara gina su, a ƙara musu kasafin kuɗi, a ƙara ɗaukan musu ma'aikata ƙwararri domin su maida hankali sosai wajen tunkarar wannan babban ƙalubale da muke fama da shi. Sannan daga ƙarshe mutane kansu 'yan ƙasa da ke cikin ƙauyuka da ke cikin birane sai an yi ta jawo hankalinsu domin kowa da kowa yana da gudunmuwar da zai bada domin a tabbatar da muhalli ingantacce.
Sannan a ci gaba da tattaunawa da Dr. Salisu Bahir, shugaban hukuma mai kiyaye zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa, wato Yuma, bayan da na yi masa tambaya a game da wasu dalilai da ke janyo matsalolin da suka shafi yanayi, sai ya amsa cewa
akwai abubuwan da ake yi, akwai abubuwan da kuma ba a yi, akwai kuma abubuwan da suka fi ƙarfin jama'a gaba ɗaya. Na farko, kin san kogin Benue da ta Niger su ne rafuna manya guda biyu a Najeriya, kuma waɗannan koguna sun fito ne daga wajen Najeriya. Ta Niger ta fara tun daga Mali, ta gangaro Niger, sannan ta gangaro Najeriya ta ƙarasa ta je ta faɗa teku. Haka kuma ta Benue ita kuma ta fara tun daga Central African Republic. Akwai madatsun ruwa da kasashe daban-daban da suke da su a waɗannan rafuna din. Wani lokaci idan ruwan suka yi yawa sai aka bude waɗannan madatsun ruwan, to suna iya jawo ambaliya. Kamar na 2012 sabila da bude Lago Dam ne da aka yi a Kamaru.
To ta yaya hukumar take kokarin fahimtar da al'ummar yankunan kudu da arewa akan waɗannan mabambantan yanayin da ke janyo zaizayar ƙasa?
Minista ma'aikatan muhalli Muhammad Mahmud Abubakar ya bada umarni cewa sakonni da zamu bayar na waye kan jama'a dole mu bambanta su, yadda muke bayar da sakonnin nan a arewa ya bambanta da yadda ake bayarwa a kudu. Kuma dukkan matakan da ya kamata a dauka a tabbatar su jama'a da kansu an shigar da su aiki gadan-gadan, domin sai idan mutum ya fahimci abubuwan da yake yi da kuma yadda abin yake shafar muhallinsa da zaman lafiyarsa da kuma rayuwarsa gaba ɗaya, shi ne mutum zai yadda cewa wannan abu ya kamata ya aminci ya haɗa kai da gwamnati da kuma za su kai ga samun nasaran ayyukan da gwamnati ke son ta yi domin rage masa raɗaɗin zaizayen ƙasa da ambaliyar ruwa da makamantansu.
Shi kuma Sani Cika Turankawa ya bayyana irin matakan da gwamnatin jihar Sokoto ke ɗauka wajen magance fararowar hamada.
A hankali-hankali ana putin abubuwa in place domin ganin cewa mun mori wannan hasken ranar da muke da shi saboda kokarin kauce ma kwararwa ta hamada. Yanzu idan ki je ki duba za ki ga kusan misalcin da ake sa ana yi, za ki ga yana kokarin yana haɗa su da hasken rana. Sannan musuli za ki ga akwai ƙauyukan da aka diba waɗanda yake so ya gwada a ƙarƙashin wannan solar energy.
Haka za mu karkar shirin yanayi da muhalli a yau, sai zuwa mako gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko, ku ce mu da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abubuwan daidaita mana sauti. Aisha Mu'azu nake fatar alkhairi.
Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Don
farashin namu na wannan makon ne da jaridar Journal du Cameroun an da tantance mana cewa wata babbar motar safa da take da fasinjoji guda 72 ta yi hatsari a tsakanin birnin Yaounde da kuma garin Diki an da mutum 35 suka riga mu gidan gaskiya sannan kuma waɗansu sama da guda 25 suka ci asibiti rai kokai mutu kokai motar ta yi hatsari ne a lokacin da ta ci tazarar kilomita 350 daga birnin Yaounde zuwa wannan kauyen na Diki jaridar du Sahel kuma ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma ta gurmuta mana cewar yadda yanzu haka ake samun takun saka tsakanin ƴaƴan jam'iyyar masu mulki kasar jamhuriyar Kamaru ta APC ko CPDM a jihar Adamawa kasar ta jamhuriyar Kamaru wanda har ya sanya waɗansu daga cikin jam'iyyar suke nema canje sheka da su kuma waɗansu jam'iyyun sai kuma jaridar SNDN ta kasar Kamaru an da ita kuma tace ministan kiwon lafiya na kasar Kamaru Manuda Malashi cikin jawabinsa da yi wa manema labarai ya nuna cewar shugaba biya ya yaba ayyukan da hukumar ta kiwon lafiya na kasar Kamarun ta yi musamman ma wajen dakile cutar ta COVID-19 a fadin kasar baki daya sai kuma jaridan Cameroon Tribune an da ita kuma ta hango mana cewar hukumar tsaron kasar jamhuriyar Kamaru ta tashi haikan wajen ganin cewa ta kawo tsaro a gabashin kasar ta Kamaru musamman ma an da kasar ta iyaka da kasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya kasancewar iri yadda yan tawaye suke kawo barazana akan yakokin kasashen guda biyu sai kuma jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru ita kuma ta shaida mana cewar gwamnatin kasar tana ci gaba da sasantawa da masu dauke da bindigogi a bangaren yan awaren kasar ana kwashe shekaru huɗu kenan ana dauki baladi tsakanin yan ta'adda da kuma gwamnatin kasar amma yanzu dai masu dauke da bindiga sun fara kawo kansu da neman sulhu tsakanin su da gwamnatin kasar Kamaru zamu kammala shan jirgin namu na wannan mako ne da jaridar Rafiya ta kasar Kamaru Allah ta ce shugaba biya ya ambato cewa kasar Kamaru za a yi alfahari da ita a duniya cikin shekaru 35 amma gashi an kwashe shekaru 16 har yanzu dai bata canza zane ba a kasar ta Kamaru Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu lokaci yayi na sharhin muryar Amurka dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Amurka na daukar matakan da suka dace dangane cewar gwamnatin Cuba bata tatsi al'ummar kasar ba wanda za ta yi amfani da kudaden wajen aiwatar da haramtacciyar gwamnatin Nicolas Maduro gwamnatin kasar na amfani da wasu haramtattun hanyoyi biyu wajen samun kudaden kasashen waje na daya tana satar kudaden da ƴan kasar mazauna kasashen waje kan aika wa ƴan uwansu a kasar Cuba ita ce jamhuriya daya a doran kasa da sojojin kasar kan samu wani kaso akan kudaden da ƴan kasar kan aika cikin kasar a cewar mukaddashin sakataren harkokin kasashen yammacin duniya ambassador Michael Kozak a wata ganawa ta musamman a taron kare haƙƙin bil'adama da aka yi a kasar ta Cuba sojoji a Cuba kan kwace kudaden kasar waje a hannun mutane don cimma wani burin su wanda ya hada da amfani da su wajen shiga sharaba shanu a kasar Venezuela da kokarin farfado da kasuwancin ta da ya mutu sukan dauki wani kaso daga hannun mutane da kuma tilasta musu yin siyayya da sauran kudin da suka rage musu a shagunan da gwamnati ta kan kayyade farashin kaya dan dakatar da wannan dabi'ar Amurka ta toshe duk wasu hanyoyi da sojojin za su iya sanin shigar kudaden cikin kasar a hannu daya kuma Amurka ta tabbatar da cewar kudaden suna shiga ta hanyar ƴan kasuwa da fararen hulla haka zalika Amurka ta yi wani wayar da kai na kasa da kasa akan wannan shirin da gwamnatin Castro take samun kudaden kasar waje ta hanyar cin zalin jami'an kiwon lafiya ƴan kasar da ke aiki a kasashen waje wannan ita ce hanyar samun kudaden shiga ga gwamnatin Castro a cewar ambassador Kozak Gwamnatin tana hana ma'aikatan kiwon lafiya kashi 90 cikin 100 na albashinsu, albashin da yake haƙƙin likitocin, amma ba sa ganin shi. Ambassador Kozak ya ƙara da cewar Amurka na aiki tukuru don ganin ta kare waɗannan likitocin daga biyan gwamnatin harajin Allah ya isa, kasashen da waɗannan 'yan ƙasar ta Cuba ke yi wa aiki su dinga biyan su albashin su kai tsaye ta asusun bankunan su madadin ta aika ta hannun gwamnati. Wasu kasashen sun aminta da su hakan, duk kuwa da rashin amincewar gwamnatin ƙasar. Mun maida hankali akan hana Cuba samun kuɗaɗe da take amfani da su wajen cin zalin mutanen Cuba da taimakawa zalunci a Venezuela. Mun yi hakan ta kakaba takunkumi ga sojoji, jami'an tsaro da jami'an bayanan sirri na ƙasar ta Cuba. Burinmu shine mu ƙara wa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan kasuwa masu zaman kansu ƙarfi don gujewa mulkin danniya na gwamnatin Cuba. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.